akwai sadaka alqur'ani 5 da butocin arwala 12, haka kuma an kawo sadaka alqur'anin guda 5, ya zama guda 10 kenan daban-daban. To ga kuma wani ƙari guda nan an kawo, sai tambayoyi. Wannan ce, assalamu alaikum malam, ya halarta in mutum yana azumi a yi mashi allura?
Allah ya saka da alkhairi, yana halarta. Malamai sun ba da fatawa halarci. Allura ne irin wannan da ake yi ba ta ƙarin ruwa ba, yin ta bai ɓata azumi.
Wannan ya ce, ina jin ko mace ce ta yi wata rubutu wannan, cewa Allah gafarta malam da Allah a yi kira ga gwamnati da ta samar da tarzi ga mata domin suna fuskantar matsala a cikin gari.
Babu shakka, abin da sananne, mata suna wahala a garin nan, kuma ya wajaba ga ƙungiyoyin direbobi na tasi su dinga jan kunnen 'yan uwa masu tuka motocin tasi, casu bashi ta waje su dinga aiki a cikin gida. Kuma kamar da labarin da muke da shi, akwai wannan ƙuduri ga gwamnati. Na biyu kuma, 'yan kasuwanmu ya kamata mu yi ƙoƙari mu sai motoci mu sa su a kan hanya cikin gari don rage irin waɗannan wahaloli. Gwamnati ta gaggauta san kasuwa su taimaka, sannan su wanda za su aikin su ne don Allah su yi wa Allah su dinga dakatawa cikin gari, saboda su taimaka. Kuma abin da ake so a samu na kuɗi za a iya samun shi. Galibin matanmu wasu dole take kai su ga hawan kabu-kabu, da akwai motocin a wadace da sun dinga hawansu. Duk da wannan, ni biyu ba uzuri ba ne a wajena. Mace ta so daga Benin ta zo nan samun ƙasa, ya yi ta hau kabu-kabu, don hawan kabu-kabu saba ma Allah ne, wanda ba a samun shi a cikin tafi galibi, don babu haɗa jiki da jiki a cikin tafi da namiji. Don galibi ta simu a nan mafi yawa mata suke shigar ta zalla.
Allah ga mata malam, ina tamta.
So ina ji kudin tafi ne wancan? Yawwa. To ya kamata kun ji kuma mata, ga wani direban tafi yana cewa mafi yawan matan sun fi son hawan kabu-kabun. Da haka muna kira ga mata su ji tsoron Allah. Hawan kabu-kabu ga ɗiya mace wadda ta yi aure ko da ba ta yi aure bai halarta, domin akwai haɗuwar jiki tsakaninta da wanda ya goyo ta, ba mace ba ko namiji. In an ja burki sai jikin shi ya bugi bayan ɗan kabu-kabu, wallahi mace mai rauni. Kuma sai a sa a leda. Wannan ba hujja ba ce, cewa wai mai mashi na kai wa gida ba hujja ba ce. Duk dai wannan yana cikin abinda suke masu muni masu illa. Da haka mata ku ji tsoron Allah, ku kuma 'yan tasi ku ci gaba da taimakawa.
Ana gafarta malam, ya ce ina tambaya, mutum ne ya gama zi ya fito mashi kuma bai yi aikin da maziyin zai fito ba, to yaya azuminsa?
Malamai sun yi magana biyu game da fitar mazi ga mai azumi. Shafi'iyya suna ganin ba komai a kan shi, Malikiyya suna ganin sai ya rama azumin rana ɗaya, amma magana ingantatta mazi bai ɓata azumi. Sai dai in mutum ya jawo shi ta hanyar tunani ko kalle-kalle, to ya yi zunubi ya keta alfarmar azumi, amma ta fuskar ingancin azumi shi, azumin shi na nan lafiya.
Wannan tana da kama da ta farkon wadda ka amsa mala, inda ya ce ni ne ina azumi sai sha'awa ta kama ni, ina kwance sai na jawo sha'awar da gangan. To malan, yaya azumi na yake? Kuma shin da ni da na jawo sha'awa da gangan matsayina ɗaya yake da wanda ya yi zina, ko ya akwai bambanci?
Babu shakka akwai bambanci. Zina ta fi girman laifi, sannan amfani da hannu har mani ya fita shi ma haramun ne. Imam Shafi ya kafa hujja da cewar Allah, walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika hum al adu. Ya kafa hujja da wannan aya kan haramcin yin istimna'i, mutum ya amfani da hannun shi har mani ya fita, to wannan babu shakka haramun ne. Sai dai baka auna su da zina, dan shi ba a mamaye shi haddi, amma zina ana haddi. Sai ta fuskar girman laifi, zina ta fi laifi, amma shi ma haramun, yana karɓar sunan haramun kamar da zina take karɓar sunan haramun. Sai dai 'yan bambance-bambance na wajen haji da sauransu da muka ambata. Amma magana akan ɓata azumi.